sashen Hausa na Murar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Niyya, Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da gawa wannan shiri na musamman da ni Umar Faruk Musa zan gabatar daga nan ofishin Murar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshi ne da rahoto kan rintaɗuwar tsaro a yankin kudu maso kudu da kuma kudu maso gabacin Najeriya. A Jamhuriyar Nijar kuma an shiga kadamar da majalisun ƙananan hukumomi 266 biyo bayan zaben da aka gudanar na Disambar bara. Yau Laraba muna ɗauke da shirin ciwon ƙyamace da Aisha Mu'azu ke gabatarwa. Muna da sharhi akan jaridun Jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala da yarda Allah da darussan Ramadan. Farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Kungiyar Hamas ta Palestina ta faɗa jiya Talata da daddare cewa ta harba ruhohi 130 zuwa Tel Aviv, babban birnin ƙasar Isra'ila, da wajen birnin a wani sabon tashin hankali tare da ƙasar Yahudawan. Babu rahoto kai tsaye na asara a babban tashin hankalin da ya ɓarke tsakanin Isra'ilawa da Falasɗinawa 'yan shekarun baya-bayan nan. Rikicin ya ci gaba a kwana na biyu bayan rikice-rikicen sun taso kan wanda yake da iko da birnin Kudus, da ƙoƙarin da Yahudawa 'yan kama wuri zauna na karɓe ikon unguwanni da Larabawa suke da iko da su. An kuma rufe wasu makarantu a ɓangaren Isra'ila jiya Talata. Isra'ila ta sake kaddamar da hare-haren jiragen sama a Gaza da asubahin jiya Talata, inda ta auna wani bene na wani kwamandan Hamas, yayin da mayakan Hamas suka cilla makamai sama da 200 kan Isra'ilar. Kafin harin na Tel Aviv da ya kashe mata biyu, wanda shine na farko na asarar rayuka ga Isra'ila, aƙalla Falasɗinawa 28 suke, har da yara 9 aka ba da rahoton sun mutu a Gaza. A jiya Talata, hukumomi a Indiya sun ce har yanzu ba su tabbatar da musabbabin mutuwar dimbin mutane da aka gagawakinsu a kogin Ganges ba. Jami'an jihar Bihar sun ce an gano gawaki 71 a ranar Litinin din da ta gabata, yayin da kuma jami'ai a jihar Uttar Pradesh da ke makwabtaka da Bihar ke cewa an gano gawaki wajen 100 wasunsu jiya Talata. Hotunan yadda gawakin ke ta yawo kan ruwa ya janyo fushin jama'a da kuma raɗi-raɗin cewa sun mutu ne sanadiyar kamuwa da cutar corona, wadda ke daɗa bazuwa a wannan ƙasa ta kudancin Asiya fiye da ko'ina a duniya. Wasu ƙwararru a harkar lafiya sun bayyana damuwa kan yiwuwar cutar ta corona ta yaɗu ta ruwan da ya gurɓace. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yawan sojojin Amurka yana raguwa a ƙasar Afghanistan kamar yadda aka tsara, a cewar masu shirin na sojojin na Amurka, ko da yake sun ƙi faɗi ko nawa ne sojojin har yanzu suke ƙasar. Babbar rundunar sojojin Amurka ta sanar jiya Talata cewa ta kammala tsakanin kashi 6-12 ciki na janye dakarun, tare da kwashe kwatankwacin sama da jirgin saman ɗaukan kayan 100 makare da kayayyaki daga Afghanistan, yayin da ta ajiye wasu kayan aiki 1,800 da za a lalata. Amma babbar rundunar sojojin Amurka ta CENTCON da kuma ma'aikatar tsaro ta Pentagon sun ki bada wani bayani kan ko nawa ne daga cikin sojoji 2,500 zuwa 3,500 suka rage a Afghanistan, wanda suka ambato dalilin tsaro. Kakakin ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon John Kirby ya shaida wa manema labarai jiya Talata cewa ya zamar mana wajibi mu kare lafiyar mutanenmu. Yanzu haka Amurka ta ba da tabbacin cewa abokiyar hamayyarta a gabas ta tsakiya Iran tana tattauna da ba kasafai ake yi ba tare da kawar Amurkan Saudi Arabia kan farfado da dangantakar da ta lalace tsakanin manyan kasashen yankin masu faɗa a jimakwabta. A cikin wata sanarwa da aka aike wa VOA Persian, wani babban jami'in gwamnatin Biden ya ce Amurka ta ga rahoton kwanan nan na tattaunawa tsakanin Tehran da Riyadh ba tare da ya ambaci takamammun abokan hamayyar biyu ba. Jami'in ya ƙara da cewa wannan manufar Amurka ce ta sake samar da kwanciyar hankali a yankin, kuma muna jin cewa duk ɓangarorin da suke magana da juna mataki ne mai kyau na wannan ƙoƙari. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Said Katibzad ya tabbatar da tattaunawa tare da Riyadh a wani taron manema labarai a ranar Litinin ɗin da ta gabata. Saudi Arabia ta gabatar da jawabinta na farko kan tattaunawar a ranar 7 ga watan Mayu a cikin wani jawabi da jami'in ma'aikatar harkokin wajen Saudi Arabia, Raid Kremli, ya yi wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce jami'an yankin da wasu majiyoyi sun shaida a kamfanin dillancin labaran cewa tattaunawar ta fi mai da hankali kan rikicin kasar Yemen da kokarin farfado da yarjejeniyar nukiliyar 2015 tsakanin Iran da manyan kasashen duniya masu karfin fada aji wadda aka fi sani da JCPOA. A jiya Talata, shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da sabbin hanyoyin taimakawa Amurkawa su yi allurar rigakafin annobar coronavirus. Fadar White House ta ce yayin da Biden ya haɗu tare da gwamnonin Amurka 6 ya gabatar da tsare-tsare game da kamfanonin jigila na Lyft da Uber don su rika ɗaukan mutane zuwa da mayar da su kyauta daga wuraren allurar rigakafin ga duk wanda ya karɓi rigakafin kafin ranar 4 ga watan Yuli. Ranar ita ce ranar hutun samun 'yancin kan Amurka, kuma ita ce ranar da Biden ya saka a matsayin burin yi wa kaso 70 cikin 100 na Amurkawa da suka haura shekara 18 su karɓa aƙalla rigakafin guda ɗaya, wanda yanzu adadin yake a kashi 58 cikin 100. Biden ya kuma ƙara da cewa wasu manyan makarantun gaba da sakandare a ƙasar za su zama a matsayin wuraren allurar rigakafin ga ɗalibai, malamai da kuma mutanen yankunan a gaba ɗaya watan Mayu da Yuni.
Labaran duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanninmu. Lamuran rashin tsaro na ƙararin caɓewa a yankin kudu maso kudu da kudu maso gabacin Najeriya. Wannan na faruwa ne sanadiyar hare-hare 'yan awarin Biafra na IPOB wanda suke kaiwa kan jami'an tsaro da ma fararen hula musamman 'yan yankin arewa. Daga Fatakwal ga rahoton Lamida Abubakar.
Batun baya-bayan nan dai shine wanda wasu 'yan bindiga da ake zargin mayakan IPOB ne suka kai hari a ofishin 'yan sanda a jihar Ebonyi, wanda ya yi sanadiyar mutuwar ɗimbin jami'an tsaro 'yan arewacin Najeriya da ke zazzaune a yankin na ƙabilar ta Ibo. Na ci gaba da bayyana zaman zulumi da suka shiga.
Sunana Ibrahim Abdulkadir Dangane. To gaskiya bismillah mutane suna tafiya sosai. Gaskiya yanzu magana da nake yanzu maka a kasuwan da nake yanzu haka, yanka zo kasuwa zaka iske kaman ba jama'a, saboda mutane gaba ɗaya duk sun yi kaura sun tafi. Kuma mu da ake muke zaune nan, kasan inda Allah ya zama mutum, to duka dai ga mana dai duka dai muna cikin zama ne dai na ɗarɗar.
Kuna na doctor Musa Kaji, daga 29 ga watan Mars kusan mutane 12 aka halaka. Wallahi alazim har yanzu a cikin ɗarɗar, inda mafi yawanci a cikin kashi 3 kashi 2 sun taho gida
a jihar Anambra. Can ma bata sauye zane ba, inda rayuka da dama sun salwanta na jami'an tsaro sakamakon har-haren 'yan kungiyar ta IPOB. Tuni dai aka tura wata tawaga ta musamman ta jami'an tsaro na haɗin gwiwa domin yakar 'yan bindiga da suka addabi jama'a a yankin na kudu maso gabashin ƙasar, inda aka nunar sun kashe rayuka sama da 10 na mayakan IPOB. Kuma daga bisani wasu da suka yi niyyar kai farmaki a yankin Olu suka shiga hannu. Kawo yanzu dai 'yan kungiyar ta IPOB na ci gaba da yin shelar cewar za su ci gaba da kai hare-hare ga al'ummomi daban-daban da ma jami'an tsaro a wani gidan rediyo na IPOB da ke wani wuri a ɓoye da ake saurare kamar haka.
Ayun Biafra na Ajewa, we are coming. Muna zuwa.
Wannan yanayin dai ya sa aladole gwamnonin yankin na kudu maso gabashin Najeriya suka kafa wata runduna domin yakar 'yan kungiyar ta IPOB. Ana ta bangaren kowa kungiyar nan da ke fafutukar kafa kasar Biafra ta ce za ta yi fito na fito da sabuwar rundunar da gwamnoni 5 na yankin na kabilar Ibo suka fito da ita. Musa Cinanzo Inwachukwu shi ne mai magana da yawun kungiyar ta IPOB.
On that mission, what is the duty of the embargo? ESN is only people that are.
Yana cewa ne sam kungiyar ta IPOB bata gamsu da daukar wannan mataki ba na gwamnoni 5 a yankin kudu maso gabashin kasar wadda suka cimma matsaya da ta yaki mayakan IPOB. To yana tabbatar maka da cewar ba za ta iya da kungiyar IPOB ba, kuma a shirye muke mu kawo matsala ga tattalin arzikin kasar ta Najeriya. A baya-bayan nan dai sai da wasu masu garkuwa da mutane suka sace wasu dalibai da dama da ke karatu a jami'ar jihar Abia. Kuma bayanai da ke fitowa daga jihar Rivers na nuna cewa jami'an tsaro bakwai ne suka halaka a birnin Port Harcourt a wani hari da aka kai a ofishin 'yan sanda guda biyu. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
A jamhuriyar Nijar an shiga kadamar da majalisun kananan hukumomi 266 da wakilan majalisun jihohi 8 na kasar. Wannan ko ya biyo bayan zaɓe ne da aka gudanar a kananan hukumomi a watan Disamban bara. Haruna Mamman Bako ya aiko mana da wannan rahoton.
Sakamakon zaben kananan hukumomi da jamhuriyar Nijar ta shirya a cikin watan Disambar shekarar ta gabata, yanzu haka a dukkan fadin kasar ana ci gaba da girka majalisun kananan hukumomi a cikin da'irori 266 da zaben magajin nan garuruwa na karkara da na birane 266 da majalisun wakilai na jihohi guda 8, sai dai a jihar Tawa da ke kumshe da ɗan majalisar wakilai na jihar 41 kuma 30 daga cikinsu na jam'iyyar PNDS tarayyar mai mulki ne an zaɓi Malam Sani na birni a matsayin kakakin majalisar, ko da yake daga cikin 'yan takara hudu da suka hito daga jam'iyyar PNDS tarayya a neman wannan mukamin ba shi ne aka so ya samu wannan mukamin ba, sai dai Alhaji Dan Baban Manceni, ɗaya daga cikin 'yan majalisun jihar Natawa, na cewa wannan zaɓin Allah ne.
Cikin kwansayin nan 30 da Allah ba jam'iyyar PNDS tarayya an ka samu 'yan takara hudu masu son wannan wurin. To kowa ya ta yi da nashi guri na 'yan Allah ya bashi zai yi ma jiha aiki. Mu kuma mun ɗauki alkawalin duk wanda Allah ya ba cikin su za mu goya mai baya mu bashi goyon baya 100%, don mun san zaɓi daga cikinmu ne zai heta kuma zaɓi na Allah ne. Sai ya zamanto guda hudun nan duka sun yi ittifaki, sun ce sun yarda da duk wanda jam'iyya ta zaɓa daga cikin hudun nan shi ne zai jagorancin majalisa ta jihar Tawa. To kamar wanda ka ce can harin zaɓe jam'iyya ta yi zaɓe
ga ɗan takarar
da ta ce shina yiwa ta sake tunda ba abu daga Allah ne, kuma sai ta saken kuma Allah ya kawo ni. Kenan mu abinda mun ka doka kamar wanda sun kai addu'a, mu mun kai addu'a ɗan majalisar 30 wanga zaɓe Allah na yi shi.
A dai majalisar wakilan ta jihar Tawa, abokanan kawancan jam'iyyar PNDS tarayya da suka hada da MPR jamhuriya ta Albada Abubuwa na da 'yan majalisu guda 7, sai a dai 'yan fasaha ta Salah Habi mai dan majalisa 1, yayin da 'yan adawa ke da 'yan majalisu 3 kawai daga cikin 41. Alhaji Dan Baban Ceni ya ce dukkan sauran 'yan takarar da ke kasancewa 'ya'yan jam'iyyar PNDS tarayya da dukkan dokacin 'yan majalisun wakilan sun bi sabon kakakin majalisar ta jihar Tawa.
Ba zaɓin ma jam'iyyar bane, zaɓin Allah ne.
An bi
kuma haka an kai, kuma Allah ya zaɓa musu guda daga cikin su, kuma shi dukan mu ayyan majalisa da waɗanda sun kace suna so cikin uku din nan tunda guda na ya zaɓa cikin su tunda hudu ne ce ma. Da mu da bamu shiga takarar ba, ai duk gaba ɗaya mun ka goyi bayan wannan dan takarar. Kenan sun yarda da maganar da sun kai, kuma sun cika alkawali na cewa duk wanda Allah ya zaɓa cikin su sun yarda da zaɓin Allah.
Amma dan suna ci abinda sun kaso kamar irin yanda aka yi na kananan hukumomi ya zamanto dan takara guda ne na jam'iyya ka takara marmakon a ce an samu hudu.
A'a, ai takara ba can mun ka tada ita ba zauren zabe. A'a, nan ne mun kai shawara saboda yanzu kamar muna cikin gidanmu na siyasa. Sai kuwa ce shi shina shawa ya to da gurin shi zam shugaban majalisa cikin jam'iyya na nake ma magana, amma can ai dan takara guda mun ka tada shi can zauren zabe, kuma shi na nace ma dukkan konsayin ne gaba ɗaya har waɗanda sun ka shiga takara da waɗanda ba su shiga ba duk sun ka bashi goyon baya. Allah ya yi shi wanda aka ce ma Sani na birni, Allah ya yi shi shugaban majalisa na jiha.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Kar a shafa murar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga nan Abuja. Yanzu ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba.
Mai sauraro barka da wannan hantsi, kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yammaci daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Masu iya magana dai kan ce waiwaye a dan tafiya, domin ko yau a cikin shirin kimanin watanni biyu da lashe zaben kujerar karamar hukumar Fika a jihar Yobe, Najeriya. Mun waiwayi Hajiya Halima Kyari Joda, mace ta farko da ta taba shugabancin karamar hukuma a wannan jiha, domin jin yadda al'amuran shugabanci suka kasance. A wani bangaren kuma, za mu tattauna da Hauwa Bala Gaidam, matashiya mashugabar Gender and Special Needs, wacce aka fi sani da Amna. Tuna fara da neman sanin yadda shugabancin karamar hukuma ya kasance wa Hajiya Halima Kyari Joda, ga kuma irin bayanin da ta yi mini.
Hakika shi shugabanci yanda kake kallon shi da waje a gaskiya ya sha bamban da yanda yake ci. Dan kana waje kana kallon abubuwa, in ka shigo kuma sai kaga sun ƙara buɗewa. Shugabancin nan da Allah ya bani gaba ɗaya abun sai an sa jajircewa a ciki. Harkan shugabancin ƙananan hukumomi a gaskiya ya bambanta da na jiha, saboda a nan kana harka ne da asalin mutanen karkara, saboda ka fi kusa da su. To da farko da na shiga, ana dai mun bayanai daga kowane department ina ganin abun. To ga nan mutane kuma su ma suna zuwa su zo da nasu irin matsalolin. Idan ka duba shi shugabancin karamar hukuma a gaskiya babban aiki ne, saboda kowa zai zo ya faɗi irin nasa. Shi babban abun burgewa a cikin wannan harka na shugabanci da na tsinci kaina shi ne, wasu gurare ina jin yanda ake yi ana zuwa a maganar ragon suna, a maganar kudin sadaki, matsaloli da wanda bai shafi al'umma duka ba, kowa kansa ya sani. To koda ina waje dama kafin na shiga na yi damara dan wannan. Don haka tun lokacin ma da muke yawon campaign nace ni dai kofa ta abu da take. Amma ga wanda zai kawo min matsaloli da ya dama al'umma, amma kar ka zo ka ce mini kana son wani ragon suna, wani kudin sadaki. To ni na dauki wannan dama, in baka shirya ba ma me yasa za kai? To alhamdulillahi, Allah san barka da mutanen karamar hukumar Fika. Tun da na shiga office, mutum goma idan sun zo, mutum tara za su kawo mini zancen ruwan sha, asibitin su iska ya kwashe, rijiyar su ta rushe da dai sauransu, wanda abu ne wanda ka san idan ka yi shi to ya shafi al'umma gaba daya, kowa zai amfana da wannan. To ire-iren wannan nake karba kashi-kashi kuma daga shiyoyi daban-daban na cikin karamar hukuma. Wayannan abubuwa yanda nake kallon su, ni ko idan na wuce na ga bohol, yan dauka bohol yana aiki, ashe bohol baya aiki. Dan ka wuce kana ga batun maganan asibiti sai ka samu akwai kalubale, nan ya rushe, can ya yage, ga su nan dai daban-daban. To abinda nake gaya musu shine ce to ku je ku rubuta a rubuce, saboda duk abinda za mu yi shi a rubuce, saboda kar ya zama zance ne na baka. Mu ma kuma abinda ba za mu iya ba za mu dauka mu nufi jiha da shi, mu je kan mai girma gwamna a je a tura masa ya gani, saboda ya taimaka. To alhamdulillah, inda na samu sauki da shike babu maganar ragon suna a ciki, babu maganar kudin sadaki, sai dai na asalin abin da ke damun al'umma.
To gare ki Amna, ga ki matashiya, yaushe kika fara wannan gwagwarmaya, kuma me ya ba sha'awa har kika fara wannan aiki?
Muna ta gwagwarmaya dai akan abubuwan da ya shafi humanitarian. Ba zan iya cewa specifically ga lokacin da na fara ba, saboda abu ne kawai da na tsinci kaina a ciki, abu ne da ban taba samu wanda ya ce mun ga abin nan ya kamata ki yi ba, ko kawai na wayi gari na ji ina so in yi. Ba zan manta ba tun ina JS class a secondary school, nakan je gurare haka inda na san suna cikin wani yanayi na rashi da babu da sauransu, nakan je cikin su in zauna da su ina jin maganganun su. Har akwai lokacin da na samu wata kawata wanda lokacin ita ce amirar mu, nake ba ta labarin ga yanayin da wa'annan bayan Allah ke ciki, idan da yanda za mu yi mu taimaka musu da sauransu. Amma dai da ke a lokacin akwai karanci na shekaru da kuma rashin fahimtar ma ta ya za ka fara me kake da sauransu, sai kawai muka dauki abun very lightly, ba mu koma akai ba. So dai na tashi da irin wa'annan abubuwan, ganin irin rayuwar da na yi da irin rayuwar da na tashi da kuma irin rayuwar da nake ciki, sai na ji ina da sha'awar in bada gudunmawa na ƴan uwana mata, saboda yanayi na rayuwa ina so ƴan uwana mata su fahimci cewa duk abin da ya same su a rayuwa muƙaddari ne, andan kuma koyaye suke suna da wani gudunmawa da za su iya bayarwa a ƙasar su ko kuma in ce a community su. Kar su ji cewa ni ban yi karatu ko kuma a ni da na yi aure na mutu ko kuma ni da victim ne na crisis na insecurity da sauransu, mijina ya mutu ko kuma wani abu, su ji cewa ba su iya contributing komai ba. Da irin waɗannan abubuwan nake jin cewa ina so in taimaka ta wannan fannin, so ne yasa ne engage kaina a ciki. Kuma bayan ɗan wasu shekaru da na fahimci organization abin da ya kunsa da sauransu, sai na ga cewa yanzu lokaci ya yi da ya kamata nima na buɗe nawa. A lokacin 2015 na yi iya ƙoƙari na ga na samu wanda zai ɗan taimaka ya yi mai mentoring ɗina, kin san irin abin nan, sai ka samu mentorship da sauransu. Nobody was there for me, amma dai duk da haka na yi ƙoƙari na fara. A lokacin akwai classmate ɗina, shi ne mutum na farko da na fara tunkara da wannan shawaran, kuma ya karɓe shi hannu biyu, kuma ya nuna min cewa lalle zan iya in dai har na sa kaina. Da ire-iren wannan dai na fara har in kai zuwa wannan mataki.
To honorable, ina bitin kuduri me kike burin cimmawa?
Danga shi dama duk mutum da kike ganin sa akwai ko a rayuwarsa haka ne yana da wani kuduri balle idan zaka shiga wannan karagar mulki. Kudurori na shine in ga cewa mun raya gandun dazuzzuka, dan a yanzu haka ba kaman yanda iyayenmu suka yi kokari suka bari ba. To ni wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake ci min tuwa ƙwarya. Sannan na biyun sabacin ilimin ƴaƴa mata, ina son in ga cewa daga kowane ƙauyuka an samu haziƙan mata wanda suka yi karatu. Sannan na uku kuma batun maganar ruwan sha, wannan local government ɗin dama akwai wahalar ruwan sha, to shi yasa na sa shi ma wannan a gaba. Shi harkar ilimi yana nan, amma musamman ina so in ba da ƙarfi a wajen ilimin ƴaƴa mata, saboda duk da dai yanzu dai na fara shiryawa da ke ba lokaci ne na ɗaukan ɗaliban primary ba, to amma dai na yi shiri saboda zan fita zan yi campaign game da sarakunanmu na gargajiya da ke su ne iyayen ƙasa. Game da gandun daji, yanzu ma na alhamdulillahi na fara ɗaukan mataki a kai masu sare-saren ɗanyen itace da sauransu. Na yi setting yanda ba zai yiwu ba da su kuma wanda suke shiga suke sare dazuzzuka saboda su mai da shi wajen noma, ba za a zauna ba sai da abinci. Kuma al'umma ya ƙaru, a kullun ƙaruwa yake yi, dole asalin gonaki da muka gaggara a gurin iyaye dole ya yi kaɗan. To amma akwai matakai kuma har za a shiga haka. In aka zo saran dazin nan, akwai inda ya dace, inda misali kaman dazin da ya dawo kusa da gari wanda tsakaninsu ba nisa da gari, lalle dole a buɗe filin gona da za a yi noma. Amma akwai matakai wajen yanke bishiya, wajen saran wannan taɗuwa ɗin, ba duk itace za a share shi kaman yanda ake yi da ba.
Amma na sake dawowa gare ki, su wane ne suke cin gajiyar shirin kungiyar taki?
To alhamdulillahi wannan kungiya ta samu nasarori da dama. Mun samu kungiya, mun yi kokarin mun ga kungiya ta taɓa rayuwar mutane su kusan 2000 ko in ce sama da haka ma. Ta fannin koyar da sana'a ko kuma ta fannin jari ko kuma ta wani fanni daban, ta kowace fanni dai wannan kungiya ta yi ya kokarinta wajen ganin ta taɓa rayuwar mutane daban-daban. Ba mata kaɗai ba, har ma da maza wani lokacin da kuma yara ƙanana. So wannan ba ƙaramin nasara ba ce gaskiya, saboda taɓa rayuwar mutane sau kusan 2000 ko fiye da haka ba ƙaramin abu ba ne, musamman ga ƙaramar ƙungiya da take ba wani international ƙungiya ba, kuma ko da ma a ce ƙungiyar gida ce ba wata babba sosai ba ne. Kuma ba wai a cikin yobe kaɗai ba ne, muna yin operating cikin yobe da kuma wajensa. So wannan gaskiya shi ne nasara da zan iya faɗa. Sa'annan kuma burinmu ko kuma abin da muke hasashe a gaba shi ne muna roƙon Allah ya bamu nasara, mu ci gaba da taɓa rayuwar mutane ta positive way, ta hanyar ci gaba da za ta taɓa ƙasarmu baki ɗaya, ba wai individually kaɗai ba. Kuma muna addu'a mu dinga samun partnership da mutane, saboda ta haka ne za mu iya haɗuwa mu taimaka. Ba za mu iya yin mu kaɗai ba, dole sai mun haɗa hannu tukunna, za mu yi aiki tare, kuma za mu cimma burinmu insha Allah.
To mi sauraro, kashi mun koro bayani amma lokaci ya cin mana. Idan aka tara da mu a makon gobe, za mu dora daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Hajiya Halima Kyar Joɗa da Hauwa Bala Gaidam, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar muni lafiya.
Samuel Garba kawo mana sharhin jaridun daga Jamhuriyar Kamaru.
Kunne da jaridan Galara anda ita kuma ta sai kuma tabar cewar tsohon ministan ruwa da kuma karfin wutar lantarki na kasar jamhuriyar Kamaru a Kangala kuna wanda yake zama dishin a gidan yarin Benin ya wunde ne sai dai ya fara ya jinkin cin abinci domin yana bukatar gwamnati kasar ta Kamaru ta umarci bangaren shari'a na kasar ta gaggauta yanke masa shari'a domin ana zargin tsohon ministan da rufe ciki da magudan kudade a yayin da yake karagar cikin kujera na wannan bangaren minista. Jaridar Janar Dukahun Allah ta gwada mata mana cewar mutum biyu ne suka halaka, haka zalika biyar kuma suka samu manyan raunuka sanadiyar wata gobara da ta barke a babban kotun birnin Kumban da ke can jihar yammacin kasar jamhuriyar Kamaru. Jaridar Kamarun Infonet anda ita kuma ta fallasa mana cewar yanda waɗansu ƴan adawan kasar jamhuriyar Kamaru suka samu waɗansu matsaloli a tsakanin su Mr. Ekoka da kuma Maurice Kanto, jagoran ƴan adawan kasar jamhuriyar Kamaru. A halin yanzu dai manyan ƴan adawan kasar ba sa ga matiji a tsakanin su kasancewar waɗansu matsaloli da suka barke. Za mu kammala sharhin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Kalara anda ita kuma ta labarta mana cewar matsalar da tsohon ministan tsaron kasar jamhuriyar Kamaru Alan Edgar Mebengo yake ciki a gidan yarin Benin Yaounde, anda har yanzu haka babban alkalai na kasar jamhuriyar Kamaru ya gaza gurfanar da shi a gaban kuliya domin yanke masa hukuncin da ake tuhumar sa da shi. Yau kimanin shekaru biyar kenan da yake zaman dirshin a kurkun Benin na Yaounde. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Lokaci yayi da darussan Ramadan.
Suna na Lawan Hassan, ine chief imam na Juma'at Mosque na Esteem Boys College Lokogoma, Abuja, Nigeria. Falalan da ke cikin waɗannan kwanika guda goma na ƙarshen Ramadan, Lailatul Qadri, da al'umma suke ƙoƙarin dacewa da shi ya isa abunda Allah ya faɗi da kansa a cikin Al-Qur'ani da yace Lailatul Qadri khairun min alf shahr. Wannan dare na Lailatul Qadri ibada a cikin sa yafi alkhairi fiye da ibadan da mutum zai yi na wata dubu a cikin watanni waɗanda ba na Ramadan ba, wanda babu Lailatul Qadri a ciki. Don haka al'umman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rayuwansu ba shi da tsayi kamar na al'ummomin da suka gabata. Shi yasa Allah ya mana alfarma da wannan dare, wanda ibada a cikin sa da addu'o'i Allah tabaraka wa ta'ala yana karba daga musulmi. Don haka wajibi ne ga dukkan musulmi maza da mata su yi kokari dacewa da raya waɗannan kwanuka guda goma, domin hadisai da dama sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana samun wannan dare na Lailatul Qadri ne a cikin waɗannan kwanuka guda goma na ƙarshen Ramadan. Ba lallai sai 27 ba, yana iya canza 21 ko 23 25 duka, akwai ruwayoyi da dama da suka zo waɗanda suke ingantattu. Don haka dai abinda ake so ga musulmi su raya waɗannan dare guda goma na ƙarshen Ramadan da ibada da addu'o'i da yafiya da kuma kyautatawa, kamar yadda aka tabbatar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ibadu, yana sadaka, yana alkhairi a cikin waɗannan kwanuka fiye da sauran kwanaki na rayuwarsa baki ɗaya. Wajibi ne gare mu mu yi amfani da wannan dama domin Allah ya datar da mu, ya kawo zaman lafiya da albarka a cikin ƙasashen duniya baki ɗaya da ƙasashen musulmi.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin murar Amurka, ni Umar Faruk Musa da na jagoran shirin ke cewa sai can da yamma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Nijar, abokan aikinmu a Washington DC za su shigo da sabon shiri. Kafin wannan lokacin ne nake cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.